you, that's just the Henny, man. I smoke, I drink, I'm supposed to stop.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Mahmud Lalo. Sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare. A yau Talata 5 ga watan Agusta na shekarar 2023. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa kotun sauraron karar sakamakon zaben shugaban Najeriya na 25 ga watan Fabrairu za ta yanke hukunci ranar Laraba nan. Bayan nan kuma muna tafa da rahoto na musamman kan yadda gwamnatin jihar Niger za ta raba kayan tallafin rage radadin cire tallafin man fetur. Amma kafin nan sai a gyara zama sauraron labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Ma'aikata a Najeriya sun tsunduma yajin aikin gargadi a yau Talata don nuna rashin jin daɗin su kan yadda rayuwa ta yi tsada tun bayan da aka janye tallafin man fetur. Hakan na nufin yajin aikin ya sa tattalin arzikin Najeriya, wanda shi ne mafi girma a nahiyar Afirka, ya shiga halin kakanikayi. Kungiyoyin kwadagon ƙasar sun kuma sha alwashin ba za su janye yajin aikin ba har sai an biya musu bukatunsu. Wannan dai shi ne yajin aiki na biyu da ma'aikatan ƙasar suka shiga cikin wata guda. Yunkuri na ƙarshe da gwamnatin ta yi na hana ma'aikatan shiga yajin aikin ya ci kira bayan da suka ki amsa wata gayyata da ma'aikatar kwadago ta aika musu. A wata hira da ya yi da muryar Amurka a kwanakin baya, jim kaɗan bayan wani yajin aiki da ƙungiyar ta ni ya yi wanda kotu ta dakatar da shi, sakataren haɗaɗɗiyar ƙungiyar kwadagon Najeriya ta NLC Comrade Nasir Kabir ya ce buƙatarsa ita ce a dawo da farashin mai kamar da yake a da.
Ƙungiyar kwadago ta NLC ta lashe takobi, mun nuna babu gudu babu ja da baya. Insha Allah muna kan bakanmu ne na cewa lallai a janye wannan cire tallafi da aka yi mai ta koma yadda yake, kan a ci gaba da wannan tattaunawa.
A yau Talata, Rasha ta ce makaranta sun lalata wasu jiragen Ukraine marasa matuka waɗanda aka harbo su kan babban birninta. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce jiragen mara matuka sun tarwatse a daidai yankin Lardin Istra da ke Moscow da kuma yankin Kaluga da va da ke Lardin. Magajin garin Moscow Sage Sobiani ya ce barbashin jiragen mara matuka da ya zubo ya lalata wasu wuraren ayyuka. Sai dai hukumomin na Rasha sun ce babu wanda ya jikkata bayan da baraguzan jiragen mara matuka suka faɗo. Ukraine da ya baya-bayan nan kan yi amfani da jirage mara matuka wajen kai hare-hare a yankunan Rasha, yayin da mamaye da Rasha ta yi mata ya dushi shekara biyu. A halin da ake ciki, Amurka, Burtaniya da ƙungiyar tarayyar Turai na ƙoƙarin shawo kan ƙasar haɗaɗɗiyar daular Larabawa a wannan makon don ta daina turawa Rasha kayayyaki waɗanda za su iya taimaka mata a yakin da take yi da Ukraine, kamar yadda jaridar Wall Street Journal ta rawaito a ranar Litinin, inda ta ambato silar magana daga bakin wasu jami'an Amurka da na ƙungiyar tarayyar ta Turai. Wani jami'in ƙasar ta haɗaɗɗiyar daular Larabawa ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa ƙasarsa na bin ƙa'idojin takunkuman da Majalisar Ɗinkin Duniya ta kakkaba wa Rasha sau da ƙafa. Jami'in ya ƙara da cewa haɗaɗɗiyar daular Larabawa na ci gaba da sa ido kan dukkan kayayyakin da ƙasashen biyu ke musaya. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ki cewa ofin da aka tambaye ta kan wannan rahoto na Wall Street Journal. Ita dai haɗaɗɗiyar daular Larabawa ta ce tana ci gaba da tattaunawa da ƙawayenta na ƙasa da ƙasa, ciki har da Amurka da tarayyar Turai, kan rikicin na Ukraine da kuma tasirinsa kan tattalin arzikin duniya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar da ke kula da samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta rage wani kaso daga cikin tallafin abinci da take samarwa Afghanistan. Matakin da ake fargaba zai iya shafar akalla mutum miliyan 2 a wannan wata. Hukumar ta WFP ta kuma yi gargaɗin cewa akwai yiwuwar a samu matsalar ƙarancin kuɗaɗen da za a samar da abinci ga al'ummar da ke yankunan karkara, yayin da aka doshi lokacin hunturu. Ta ƙara da cewa nan da watan Oktoba ake fargabar kuɗaɗen za su ƙare, lamarin da ya sa hukumar take yekuwar da samar da tallafin da zai iya ciyar da mutum miliyan 10 har zuwa ƙarshen shekarar nan. Hukumar ta WFP ta ce a halin yanzu tana buƙatar dala biliyan 1 idan har ana so a samu abinci da kuma gudanar da wasu ayyuka har zuwa watan Maris ɗin baɗi. Kashi 20 cikin 100 na mutanen da hukumar ke tallafawa mata ne, waɗanda ke ƙara shiga halin ƙuncin rayuwa saboda tsauraran matakai da gwamnatin Taliban ke ɗauka na hana su yin wasu ayyuka. Uwar gidan shugaban Amurka Jill Biden ta kamu da cutar COVID-19 sai dai fada White House ta ce alamun cutar da ke damun war gidan shugaban kasar masu sassauci ne. An kuma yi wa shugaba Joe Biden gwajin na COVID-19 a yammacin ranar Litinin, amma sakamakon ya nuna bai kamu da cutar ba kamar yadda fada ta White House ta faɗa cikin wata sanarwa. A yammacin jiya Litinin ne wani gwaji da aka yi ya nuna cewa war gidan shugaban kasar ta kamu da COVID-19, inji Director Sadarwar ta Elizabeth Alexander, inda ta kara da cewa Jill Biden za ta ci gaba da zama a gidansu da ke jihar Delaware. Biden dai ya dawo daga jihar ta Delaware shi kadai a yammacin Litinin ba tare da uwar gidan tasa ba. Sanarwar ta kara da cewa bayan gwajin da aka yi wa uwar gidan shugaban kasar na COVID-19, wanda sakamakon ya nuna ta kamu da cutar ne, yasa aka gaggauta yi wa shugaba Biden gwajin na cutar, inda sakamakon ya nuna bai kamu da ita ba, inji fadar White House. Sai dai bayanai sun nuna cewa za a ci gaba da yi wa shugaba Biden gwajin cutar cikin wannan makon. Fadar ta White House dai bata ce open ba, bayan da aka nemi yake karin bayani ko wannan lamari zai shafi tafiyar da Biden zai yi zuwa kasashen ƙetare.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu buɗe taskar rahotanninmu. Kotun sauraron ƙarar sakamakon zaben shugaban Najeriya na 25 ga watan Fabrairu za ta yanke hukunci ranar Laraban nan. Matakin kotun ya zo ne bayan kammala sauraron jawaban ƙarshe na sassan da ke cikin ƙarar a watan jiya. Ga rahoton da wakilinmu Nasiru Adamu El-Hikaya ya aiko mana.
Yanke hukuncin zai zo ne mako biyu gabanin cikar wa'adin kwana 180 na ka'idar sauraro da yanke hukuncin bisa doka. Kuma ya shafi jam'iyyar PDP, Labour da APM da ke buƙatar kotun ta soke ayyana Bola Tinubu da hukumar zaɓe ta yi a matsayin wanda ya lashe zaben. Dan takarar babbar jam'iyyar Adawa PDP Atiku Abubakar da mai bi masa baya Peter Obi na Labour na zayyana zaben a matsayin wanda aka nuna murɗiya da kin amfani ko bayyana ainihin sakamakon na'urar tattarawa da aika sakamako. Lauya mai zaman kansa Abuja Barista mai nasara Kogo Umar ya ce kuma ya shari'a ta kaya duk wanda bai gamsu ba na da damar garzayawa kotun koli.
Sashe na 230 zuwa na 304 na tsarin mulkin Najeriya ya fito jaddajawalin tsarin matakai-matakai na tsarin shari'a a Najeriya. Tun daga kotu wadda take mafi karama har zuwa kotun Allah ya isa, wato Supreme Court. Jama'a suna da ƴanci, idan shari'a ba ce musu daidai ba ko hukunci ba musu daidai ba, su daga shi zuwa kotu ta gaba. Kuma ɗan ƙasa na da ƴanci su ma yi ƙarar su kansu jami'an da ke shari'a ɗin, ko kuma su yi ƙarar kotun ko su yi ƙarar gwamnatin kanta. Duka wannan ƴanci ne na ɗan adam.
Kakakin shugaba Tinubu a jurin Ingelale ya ce shugaban yana da ƙwarin gwiwar samun nasara a sakamakon shari'ar. Shi kuma ɗaya daga manyan jami'an kamfen na PDP Alhaji Yusuf Dingyadi ya ce sun gabatar da duk hujojin da suka dace don neman kawar da Tinubu daga fadar Aso Rock.
Ko kaɗan bana harfin cewar waɗannan alƙalai ba za su yi adalci ba. Bayanan da aka bayar tun daga lauyoyi har kuma da su alƙalan suka gudanar da sauraren wannan shari'ar, na tabbatar da alƙalan nan za su aiwatar da adalci. Kuma dukkan ɗan jam'iyyar PDP a duk inda yake tunaninsa shi ne za a yi adalci, za a tabbatar da wannan shari'ar cewar an tafka kurakurai. Hukumar zaɓe ta INEC ta tafka kurakurai, ta yi abin da take so, ta yi aringizo na ƙuri'u, kuma ta tsaya da ɗan takarar da bai cika ƙa'ida ba. Wannan shi ne muhimmin abu.
A nasa ɓangaren, kakakin kamfen ɗin jam'iyyar Labour Yunus Atanku ya yi zargin katsa London a shari'ar, amma ya ce hankalinsu a kwance yake bisa hujjojin da suka bayar.
Mun nuna mun fitar da takardun da ya kamata a cancanta a rushe wannan zaben bisa kan doka da oda da kuma da ita kundin mulkin Najeriya. Saboda haka to waɗannan abubuwa ne ke sa mutane suke ta tababa a kan maganan za a wannan ita hukuncin za a zartar. Amma mu mun yarda cewar in sha ma'amawo wanda za su bada za su zanke shari'an nan za su yi shi ne bisa kan adalci da kuma sanin cewa Najeriya kuma ita nahiyar Afirka tana cikin wani matsayi saboda rashin adalci da aka samu a cikin gwamnatin da ake ta yi a nahiyar Afirka ba ce ma Najeriya.
Za a gabatar da zaman yanke hukuncin kai tsaye ta gidajen talabijin don biyan muradun jama'ar ƙasa. Nasiru Adamu El-Hikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla, a gaida Nasiru Adamu El-Hikaya. Kafin mu je ga rahotonmu na musamman, ku ɗan shakata da wannan fefe da ke bisa na'ura.
sashe na mun gida na da zaka dauki zance na aradu Allah da ka hai hasashe na
ubin gida na da zaka dauki zance na aradu Allah da ka hai hasashe na
da bautar zuciya da ba ta tsirarwa ya zana tara buncin da wani cinyewa ya zana gina gida wanda ba shi dorewa ya zana tara tufafin da ba ni sanyawa ya zana dasa hasashen da ba shi dorewa ya zana shimfida daula da ba ta dorewa ya zana daura majanyin da za ya suncewa gidana da zaka dauki zance na da kai gyara kafin a gince kwana
ubin gidana da zaka dauki zance na wallahi Allah da ka haye hasashe
banda bautar zuciya da ke halakarwa abin hawa na ya zarci na hawan kowa ligar sakawa ta zarci ta jikin kowa gami da takalma sun fi na kafar kowa dangi agogo na ya fice na kowa daidai da zobe na ya fi hasashen kowa hata da biro na alkalau na zannawa ban gida na na za ka dauki zance na wallahi da an gyara da tsakiyar rana ban gida na da za ka dauki zance na Asalina gida dubu na gina tanadin wajen kwana ciki da falo dubai daban-daban dana dan tanadi na talauci dake sumun rana sannan in kauce wa idan duna dake bina banda sawaye na ga masu bi kona an dauki duniya mai tabbata gidan kwana gida ga mai burin rayuwa gidan gona da mai gidana na za ka duba zance na wallahi Allah na ka cika muradina
ubin gidana da za ka dauki zance na aradu Allah da ka haye hasashe na
mun zama bayi na ciki da bashi turewa muna haka na mai rijiya da babu ruwa muna nutsewa kasa zuciya tana kwawa muna ta bautar gangar jikin mu bakiwa muna biye al'aura muna biya cewa giya ta raita sanya muka da rudewa na tunani da sani dake a kwakwalwa war gidana da kin fahimci zance na wallahi Allah da an rufe tunani na ubin gidana da zaka dauki zance na aradu Allah da ka haye hasashe na ni zuciyata kuma ta hana ni yin barci dare da rana kuma ba rage na sassauci tana ta kakami ko abinci ba ta ci cikin ta mamaki ya gane ta ga kunci sannan tunani ya yi tarnaki ga dambarci na ta mamaki kan hali na zalunci bakin macidi da ake kira da kunwurci ubin gida na bisa karkashin tunani na ya fi mu jin kansar nasa a tunani na
ubin gida
inda kan ga kasa kan tire a ilimina to arzikin da buwayi ya basu dangina ya zarce duka bukatu na su da antona sai dai idan ja
to madalla yanzu kuma sai rahoton mu na musamman kan yadda gwamnatin jihar Niger za ta raba kayan tallafin rage radadin cire tallafin man fetur Mustafa Nasir ba tsari gare ka
Gwamnatin jihar Niger Najeriya ta ayyana bayar da hutun kwanaki uku daga ranar talatan nan 6 ga watan Satumba zuwa ranar Juma'a 8 ga watan Satumba domin raba kayan cire tallafin mai da gwamnatin Najeriya ta baiwa jihohin kasar domin rage radadin cire tallafin man da gwamnatin Najeriya ta yi tun a baya. A wani jawabi da gwamnan jihar Niger Umar Muhammad Bago ya yi ta kafofin labarai na jihar Niger ya ce yanzu haka sun karbi naira biliyan 2 daga hannun gwamnatin tarayyar Najeriya, suna jiran isowar naira biliyan 2, sannan naira biliyan 1 an sayi kayan abinci ne domin rabawa al'ummomin jihar, inda ya ce za a raba su ne ta rumfunan zaɓe da ke faɗin jihar.
Kuma zai kama buhu goma goma ko na runduna, zai kama buhu 49,500. To sai mun ƙara mun siya mun a kan wannan a 40,000 da za a ba mu don ya samu ya zaga kowane akwatin zaɓe kowane rumfan zaɓe buhu 10. Bayan haka kowace ƙaramar hukuma tana da ward. Kowane ward mun ba ta naira miliyan 10. A kwamitin da suke wadin su siya abinci wanda mutanen anguwan suke ci ko mutanen yankin suke ci, ba dole shinkafa ba, ba dole madara ba, daidai abin da ake bukata da zai kawo waraka mu talaka shine za a siya. Bayan haka birnin garin Mina da Suleja da Bidara Kwantagora su an kara musu naira miliyan 10 a kan kowane wannan wardin.
Haka zalika gwamna Umar Muhammad Bago ya ayyana wasu kungiyoyi da suka hada da na ma'aikata da 'yan siyasa har ma da kungiyoyin 'yan jarida da aka ware masu wasu kudade domin su ma su lasa.
Akwai kungiyoyi na masana'anta na labor, civil servant, ticoci, 'yan jarida da sauransu duka. Su ma an yanke musu don kada su sa kwaɗayi a cikin abin da za a ba talaka, an keɓe musu naira miliyan 110. Political parties, jam'iyoyi da suke cikin jihar Niger dukansu su ma an yanke musu naira miliyan 150 don kada a ba su abin talaka su zauna a saman shi. Kuma akwai mutanen da suke gudun hijira suna nan su ma suna cikin wannan lokacin, an keɓe naira miliyan 75 don a taimaka musu. Tana masarautu na Naija gabaki daya an yanke miliyan 80 a basu.
To sai dai wani hanzari ba gudu ba, saboda gwamna Umar Bago ya ce kudaden tallafin da aka rabawa jihar Niger bashi ne, saboda haka za a biya su a nan gaba.
Amma jama'a su sani cewa wannan abincin da aka za a bayar da wannan kudin da gwamnati tarayya ta bayar ba kyauta ba ne, bashi ne. Gwamnatin jihar ne za ta biya a nan da wata 20. Kowane wata in kawo raba tsaban kudin kasa za a cire abin da ya kamata a cire.
To tuni dai kungiyar kwadago ta jihar Niger ta yi watsi da nata tallafin na naira miliyan 110 da aka ce an baiwa 'yan kwadagon. Comrade Abdulkarim Lafani shine shugaban kungiyar kwadagon jihar Niger.
Mutanenmu na kungiyar kwadago mun kira wanga taron ne don mu shaida ma duniya da ma'aikatanmu cewar kowa yana labarin wannan sadarwa da gwamnati da 'yan jarida wanda ya ce ga yadda za su raba tallafi na musamman wanda gwamnatin tarayya ta ba jihohi, wanda a ciki ya faɗa cewa ƙungiyar kwadago da wasu ƙungiyoyi za a ba su miliyan 110 a matsayin tallafi nasu. In zan yi kin zan yi tuna abin da ya ce don kada su yi kwaɗayi su taɓa kayan jama'a. To shi ne muka kira taro na gaggawa na mutanenmu, muka yi shawarwari cikin shawarar da muka yi kuma shi ne muka ce wannan tallafin da shi zai bayar muna kira gwamnati su cika da abin da suka yi niyya su raba ma'aikata a matsayin tallafi na ma'aikata. Kuma mun Allah wadai da yadda gwamnati suka yi watsi da lamarin ma'aikata ba ta ba su kula da ma'aikata kenan, don a wannan sanarwa da ya bayar bai faɗa mana cewa ga abin da za a ba ma'aikata ba a matsayin tallafi.
Haka zalika kungiyar Kwadagon ta jihar Naija ta ce ta yi mamaki da ta ji gwamna Umar Muhammad Bago ya ce waɗannan kuɗaɗe da za a raba domin rage raɗaɗin cire tallafin man bashi ne, kamar yadda shugaban Kwadagon Comrade Abdulkarim Lafane ya yi ƙarin bayani.
To, gaskiya mu ma dai mun sha mamaki da muka ji ya ce bashi ne. To, mu abin da muka ji gwamnati tare da ta ce za ta ba kowane jiha biliyan 5 don su rage raɗaɗin cire tallafin ga to shi muka ji. Amma shi kuma da ya zo ya ce bashi ne, kaga ai mu yanzu ba mai sanin gaskiyar magana.
A yanzu dai masu sharhi a kan lamuran ƙasa a nan jihar Naija sun fara yin tsokaci a kan kalaman gwamna game da cewa waɗannan kuɗaɗe bashi ne. Alhaji Kabiru Ibrahim mai jama'a na ɗaya daga cikin masu sharhin.
Sun ba da kuɗin ne a rage raɗaɗi kafin wasu shiri kuma na taimaka mutane ya fito. Amma daga bayanin shi yana cewa ai kuɗin garanto su aka yi. To in an ranto kenan kaga gwamnatin tarayya kaman bata taimake mu ba kenan, magana ta gaskiya.
Na'am, to yanzu ba ku yarda da ce makalaman shi ba cewa bashi ne za su biya cikin watanni 20 kenan.
Eh, to abin da yake ma da ban mamaki shine kusan bibiyan da muke kusan jahohi 30 a cikin 36. Kawo yanzu babu wanda wai bayanin raba kuɗin kuma yace wai ya raba a matsayin bashi ne. Kusan yanzu kaga kaman shi gwamnan Kano akwai wani rabo da suka yi duk da tumaki da aka raba a ciki da raguna an raba kusan wajen 700,000 da wani abu. Aka zo ana maganan buhun shinkafa kusan 10,000 da sauran yan abubuwa dai da injin nika yanda mutane za su yi sana'a da kuma alƙawarin cewa za a zo a sake taimaka ma mutane fiye da yanda ya haka. Ba mun kaga daga ƙarshe duk gwamnoni da muke bi ba wani wanda ya nuna cewa kuɗaɗen ga da aka bayar na wanda aka yi na gwamnatin tarayya wai da sunan bashi ne za a zo daga baya abi.
To yanzu ya za ku yi kenan tunda shi gashi ya ayyana cewa bashi ne.
Eh, to abinda za mu yi gaskiya daga ƙarshe shine za a yi ta bibiyan gwamnatin tarayya. Ita kanta ai a ƙarƙashin doka da ya yarda cewa mutum na iya faɗin ra'ayin shi na constitution ɗin Najeriya, za a iya kalubalantar ita gwamnatin tarayya akan cewa an yi tsari ne na cewa kun cire wannan tallafin, an nuna muku kuma mutane na cikin wahala, kun ce za ku taimaka musu da kuɗi, ya za a yi kuma a ce gwamnoni sun dawo jahohinsu suna cewa wai kuɗin ga a matsayin bashi ne.
Wannan dai duk yana zuwa ne a daidai lokacin da 'yan Najeriya ke ci gaba da fuskantar ƙarin farashin kayan masarufi da ma na abinci, har ma da hauhawar farashin kayan sufuri, al'amarin da 'yan ƙasar da dama suka bayyana ra'ayin cewa gara dawo da tallafin man a maimakon raba waɗannan kuɗaɗe. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari da wannan rahoton, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Za mu so labarin wasanninmu na ranar yau da wannan bakin labarin na mutuwar dan kwallon kafa dan kasar Panama Gilberto Hernandez da ya mutu a ranar Lahadi ta gabata a garin Colon mahaifarsa. Dan wasa da ya buga kungiyar kwallon kafa ta Panama Leda har so biyu ya rasu yana da shekaru 26 da haihuwa. Hatsari ne dai ya rutsa da dan wasar tunda yana cikin mota ta sice aka soma lugudin wuta inda motar ta biyo, yayin da harsasai suka kai ga jikinsa a lokacin da yake kokarin sabkowa daga motar. Hukumar kwallon kafa ta kasar Panama ta nuna juyayinta ita da kungiyar kwallon kafa ta CIE ta Panama da yake buga ma kwallo. Tunidai yan sandar kasar ta Panama suka yi charrab da wani mutum da ake zargi da hannu a wannan kisan, koda yake yan sandar sun ce suna tunanin dauki ba dadi ne tsakanin masu safarar miyagun kwayoyi ya rutsa da dan wasar. Biyo bayan sumbatar ɗaya daga yar kwallon kafa ta kasar da yayi a cikin magagin murnar lashe kofin duniya na mata Australia cewa da shugaban hukumar kwallon kafa ta Spain Luis Rubiales, a yau ne hukumar ta wasannin kwallon kafa ta kasar Spain ko Espanya ta ba da sanarwar soke mai horar da kungiyar cewa da George Bilda. Haka ma hukumar ta kwallon kafa ta kasar Spain ta nemi afuwa game da wuce dan makadi da rawa da shugaban kungiyar cewa da Rubiales yayi na sumbatar Jennifer Hermoso a lokacin da ƴan wasan Spain suka hankade takwarorinsu na Burtaniya a wasan ƙarshe na kofin duniya na mata Australia. Ita ko hukumar guje-guje ta duniya a yau talata ne ta bada sanarwar iwa ƴan wasan ƙasar Russia ta yin komawa fagen wasanni na duniya, amma fa ba da sunan Russia ba. Ita dai hukumar wasannin guje-guje ta duniya ta soke ƙasar Russia ne da shiga ita da ƴan ƙasarta a kowane wasanni na duniya biyo bayan ƙasar ta Vladimir Putin ta mamaye ƙasar Ukraine a ranar 24 ga watan Fabrairun shekarar 2022. Shi ko club din Villarreal na ƙasar Spain ko Spain na ƙwallon ƙafa a yau ne talata ya bada sanarwar cire Kike Setien daga mukaminsa na mai horar da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ƙasa da shekara ɗaya ne ya kama ragamar ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Villarreal, sai ga shi an cire shi daga kocin. Magabatan ƙungiyar na Villarreal sun masa godiya da ƙoƙarin da ya yi a shekarar ta gabata inda ya ceto ƙungiyar daga koma rukuni na biyu. Sai dai bayan su makakar bana ta ƙwallon ƙafa a Spain an sha Villarreal har so uku, yayin da ta yi nasara so ɗaya kacal. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausar muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
A gaida Haruna Mamman Bako, yanzu kuma sai labarai a takaice.
Ma'aikata a Najeriya sun tsunduma yajin aikin gargadi a yau talata don nuna rashin jin daɗinsu kan yadda rayuwa ta yi tsada tun bayan da aka janye tallafin man fetur. Hakan na nufin yajin aikin ya sa tattalin arzikin Najeriya, wanda shi ne mafi girma a nahiyar Afirka, ya shiga halin kakanikayi. Ƙungiyoyin kwadagon ƙasar sun kuma sha alwashin ba za su janye yajin aikin ba har sai an biya musu buƙatunsu. Wannan dai shi ne yajin aiki na biyu da ma'aikatan ƙasar suka shiga cikin wata guda. Yunkuri na ƙarshe da gwamnatin ta yi na hana ma'aikatan shiga yajin aikin ya cikira bayan da suka ƙi amsa wata gayyata da ma'aikatar kwadago ta aika musu. A yau talata Rasha ta ce makaranta sun lalata wasu jiragen Ukraine marasa matuƙa waɗanda aka harbo su kan babban birninta. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce jiragen mara matuƙa sun tarwatse a daidai yankin lardin Istra da ke Moscow da kuma yankin Kaluga da ba da ke lardin. Magajin garin Moscow Sage Sobiani ya ce barbashin jiragen mara matuƙa da ya zubo ya lalata wasu wuraren ayyuka. Sai dai hukumomin na Rasha sun ce babu wanda ya jikkata bayan da ɓaraguzan jiragen mara matuƙa suka faɗo. A halin da ake ciki, Amurka, Burtaniya da ƙungiyar tarayyar Turai na ƙoƙarin shawo kan ƙasar haɗaɗɗiyar daular Larabawa a wannan makon don ta daina turawa Rasha kayayyaki waɗanda za su iya taimaka mata a yaƙin da take yi da Ukraine, kamar yadda jaridar Wall Street Journal ta rawaito a ranar Litinin, inda ta ambato silar maganar daga bakin wasu jami'an Amurka da na ƙungiyar tarayyar ta Turai. Hukumar da ke kula da samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta rage wani kaso daga cikin tallafin abinci da take samarwa Afghanistan. Matakin da ake fargaba zai iya shafar akalla mutum miliyan 2 a wannan wata. Hukumar ta WFP ta kuma yi gargaɗin cewa akwai yiwuwar a samu matsalar ƙarancin kuɗaɗen da za a samar da abinci ga al'ummar da ke yankunan karkara, yayin da aka doshi lokacin hunturu. Ta ƙara da cewa nan da watan Oktoba ake fargabar kuɗaɗen za su ƙare, lamarin da ya sa hukumar take yekuwar da samar da tallafin da zai iya ciyar da mutum miliyan 10 har zuwa ƙarshen shekarar nan.
Masu sauraro, nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ji abokanan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mahmud Lalu da ya karanto labarai, da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti da bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku kwana lafiya.